bayan kammala zaben shugaban kasa da aka yi a kasar jamhuriyar Kamaru ranar Lahadi da ya gabata 7 ga watan Oktoba katsam sai dan adawan kasar na jam'iyyar MLC Maurice Kamto kuma tsohon ministan shari'a na kasar ya bayyana kansa cewa shine ya lashe zaben a shafukan sa na sada zumunta ko da yake bai bayyana yawan kuri'un da ya samu ba a hukumance hukumar zabe ta kasar jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon sun ce a dokar da suka tsara cikin makonni biyu ne daga ranar zabe ya kamata su tattara hancin kuri'un da al'umma suka kada kuma su mika wa babban kotun tsarin kasar jamhuriyar Kamaru domin su kuma su bayyana amma dan adawan kasar Maurice Kamto sai ya yi riga malam masallaci wannan ne yasa na garzaya domin tambayan Suleiman Alhaji jami'i ne a babban kotun tsarin mulki na kasar jamhuriyar Kamaru ko yanda dan adawan ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasa yayi kuwa
madalla game da wannan tambayar saboda kamata mutane su gane da farko duk mutum da aka ce shi dan kasar Kamaru ne wato ko dan kasa bai da izinin taka doka saboda ya taka doka kuma a lokacin da ake zabe wannan irin wato abin da zai iya kawo tashin hankali kuma mu bamu yarda da hakan ba saboda a lokacin da aka ce kowa na jiran zabe mu ne ya kamata mu bayyana ko kuma sanar da sakamakon zabe sai bayan mako biyu abin da ya kamata yayi a tunani na idan yana da wato yana ganin cewa akwai kuskure a cikin zaben da aka yi bayan da aka bayyana sakamakon zabe sai ya rubuto mana ya nuna korafin shi a lokacin mu za mu yi bincike mu duba idan yayi ko bai yi ba a wani lokacin idan dai yana da gaskiya za mu iya tambaya sake zabe amma dai har bai da gaskiya to wannan sakamakon da muka fara bayyanawa muka fara sanarwa zai tabbata kuma dole ne a yadda da wannan a yanzu fitowar shi da yayi a shafukan sada zumunta musamman dai a Facebook wato mun dauki wannan a matsayin shi na babban profesa wanda muka sani cewa mutum ne wanda yake da wayan mallaki hankalinsa amma kuma taka dokar da yayi wato a gaskiya mukan muna kan tunani
ministan sadarwa na kasar ta jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar Isa Cinuwa Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde kan irin yanda dan adawan yayi kokari na ganin cewa ya cimma burinsa ba za mu bari wani ko wata su yi kokari da wata dama ta musamman domin bata kasarmu ko biya ma bukatunsu na kashin kansu dole ne gwamnati ta dauki duk wani matakin da ya dace akan duk wanda ya bayyana kansa cewa shine lashe zaben shugaban kasa domin bai da hurumin sanar da kansa sai dai kotun tsarin mulki na kasar jamhuriyar Kamaru ce take da alhakin bayyana sakamakon zaben da ya gudana Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.